بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باي هكا ينقوا إلى من قيسوات الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan nin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta Asabar. A yau muna 16 ga 14 ga watan Jumadal Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, tana da shekara 1446, wanda yake daidai da 16 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya sake hada mu a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar Raji Quarters a nan cikin garin Bauchi, domin ci gaba da darasi a cikin littafinmu na Makarimul Akhlaq, wallafar Fadilatu Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen, Allah madaukakin sarki ya mishi rahama, wanda wannan shi ne darasinmu na 12 insha Allah. Har yanzu malam yana mana bayani akan abin da ya shafi wato nau'i mai girma daga cikin kyawawan ɗabi'u, shi ne birrul walidaini, biyayya ma iyaye. Malam yana kawo mana bayanai daga ayoyin Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, waɗanda suke mana bayani akan wajibcin biyayya ma iyaye. Za mu tashi inda malam yake cewa ma ma'anan birru, tunda ana cewa birrul walidaini, birrul walidaini, to ne menene ma'anan kalmar albirru? Malam yace albirru isalul khairi biqadri ma nastati'u wa kaffu shar. Malam yake cewa kalman albir kyautatawa kenan, abinda take nufi shine wato aikata alkhairi ma iyaye gwargwadon abinda zamu iya, da kuma kamewa daga isar da sharri zuwa gare su. Aikata musu alheri da basu alkhairi da mu'amalantansu cikin alkhairi, da kuma kokarin kamewa daga yi musu sharri ta hanyar isar musu da sharri ko wani abu mai cutarwa ko wani abu mai bakanta rai, wannan shine abin da ake kira da albir, isalul khairi biqadri ma nastati' wa kaffu shar. Isalul khairi bil mal, wato isar da alkhairi zuwa gare su, sadar da alkhairi zuwa gare su ta hanyar dukiya ga wanda yake da dukiya. Wa isalul khairi bil khidma, da sadar da alkhairi zuwa gare su ta hanyar yi musu hidima, yi musu aiki. Wa isalul khairi bi idkhalis sururi alaihima, da kuma wato ainihin sadar da alkhairi zuwa gare su ta hanyar shigar da farin ciki zuwa gare su, yi musu abin da zai sanya su farin ciki, abin da zai sanya su su ji dadi. Min qalaqatil wajh, daga abin da ya shafi sakin fuska. Wa husnil maqali wal fi'al, da kuma wato kyautata magana da aiki a gare su. Wa bi kulli ma fihi min rahatihima, da kuma dukkanin abin da farin cikin su zai samu sanadiyar sa. Duk abin da zai sanya su farin ciki da jin dadi ta hanyar magana, ta hanyar aiki, ta hanyar mu'amala, ta hanyar sakin fuska, ta hanyar dariya, ta hanyar wato duk wani abin da zai sanya su ji dadi, su yi farin ciki da ƴaƴan su, to wannan wajibi ne. Walihada malam yace saboda haka kana alqawlur rajih, magana mafi inganci shine wujubu khidmatil abi wal awwal ummi ala al auladi idha lam yahsul alayhi darar, wajabcin ƴaƴa su yi hidima ma iyayensu uwa ko uba yana faruwa ne in ya zama babu wata cutarwa a cikin wannan hidima din. Fa in kana alaihi darar, in ya zama akwai cutarwa a tattare da shi, lam yajib alaihi khidmatuhuma, to yi musu hidima bai wajaba bai zama dole ba. Allahumma illa inda darura, sai dai in lalura ta sa haka. Me haka yake nufi? Shine malam yace wali hadha naqul, saboda haka ne muke cewa ma'ana abinda wannan magana take nufi shine inna ta'atuhuma wajibatu fi ma fihi naf'un lahuma wala darara 'ala alwalidi fihi, yima iyaye biyayya malam yace yana zama wajibi ne akan abinda in an yi musu suna da amfani a cikin sa, sannan kuma shi dan babu cutarwa tattare da shi, su idan an yi musu za su amfana, sannan shi kuma dan ba zai cutu ba. Amma ma fihi dararun alaihi, amma abinda ya zama akwai cutarwa ga shi dan nasu, sawa'an sawa'un kana dararan diniyan, shin wannan cutarwa ce a bangaren addini, ka anya amuruka ka anya amuraka bi tarki wajibin au fi'li muharramin, kamar misali uba ko uwa ta umarci mutum da yin abin da yake wato barin abin da yake wajibi ne a addini ko aikata haram, fa innahu la adda la ta'ata lahu ma fi zalika, to anan ba za a yi musu biyayya ba. Yanzu anan bangaren akwai cutarwa ga dan ta bangaren addinin sa, saboda haka ba zai musu biyayya ba. Sun sashi sun ce ga wani abin da Allah ya wajabta masa nan, sai suka ce ya bashi, ko kuma wani abin da Allah ya haramta masa sai suka ce ya aikata shi, to wannan in yayi akwai cutarwa bangaren addinin sa, dan haka ba zai yi ba. Wannan shi yasa Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tu'ihuma, Allah ta'ala ya ce idan iyayenka suka matsa maka suka dage maka akan dole sai ka yi tarayya da ni akan abin da baka da ilimi akai, to kar ka yi musu biyayya, domin ba a yi wa abin halitta biyayya a cikin saba wa mahalicci. Aw kana dararan badaniyan, ko kuma ya zama in yayi wannan aikin zai cutu a gangan jikinsa, fala yajibu alaihi ta'atuhuma, to anan baya wajaba a kansa ya yi musu biyayya. Misali ya zama cewa iyaye sun sa ɗa ya je ya yi wani aiki, amma wannan aikin akwai riski ma rayuwarsa, zai iya cutuwa, mai yiwuwa garin aikata aikin yana iya jima kansa ciwo, ko ya jima kansa rauni, ko ya je ya jefa rayuwarsa a cikin hadari ko wani abu makamancin haka. To a wannan wajen idan ya duba ya ga cutarwan da ke cikin abin ya yi girma, mafsadan da ke cikin abin ya yi girma, to ba wajibi ba ne a kan shi ya yi biyayya. Ina fatar muna fahimta. ammal mal malai yace amma abin da ya shafi dukiya fa yajibu alaihi an yubirruhu ma bi badalihi wajibi ne akan shi ya debo dukiyarsa ya kyautata musu ta hanyar ba su dukiyarsa to kafin mu ci wannan gabar abin da ya kamata mu fahimta shine akwai bambanci tsakanin wannan abin in nayi zai cutar da lafiyata da kuma wannan abin in nayi shi zan sha wahala akwai bambanci tsakanin zan wahala da kuma zan cutu zan wahala shine abin da nauyi da kyar zan yi shi amma dai zan yi shi kuma lafiya ne wannan kuma watakila ba lallai ma ya zama mai wahala ba amma zai cutar da ni misali ana iya samu watakila mutum yana da cutar asma ko wani abu makamancin haka kuma asman nashi yana yawan tashi mun sani misali duk mai asma bai son kura ko wani abu makamancin haka sai ya samu wani daki yayi kura sai mai fiye ce shiga ka je ta kakkade mun wayannan kuran da dake jikin gado da wardrobe da kantar nan da waye da waye da waye ya san cewa wannan kuran in ya shake shi in ya shaki wannan kuran za a kai shi asibiti zai cutar da lafiyarsa to anan biyayya ya fada akan sa kun ga yanzu wannan aikin kakkade kura da sauransu ai babu wahala ci amma in yayi akwai cutarwa ga me ga lafiyarsa amma misali lafiyar shi lau sai ce je ka kinkimo min wannan wardrobe din ka fito da shi yana da karfin da zai iya amma zai gaji in yayi to wannan wajibi ne akan sa ina fatar muna fahimta wannan wajibi ne akan shi to ballantana ma kuma wallahu a'lam babu bana tunanin cewa akwai uwa ko uba wanda za su fahimci cewa wannan abin in yaron nan yayi akwai riski a rayuwarsa kuma su tura shi duk da suke son abin kuwa ba zai yi ba domin mafiya yawa iyaye sun fi damuwa da maslahan ƴaƴa a mafiya yawan lokuta ma sama da yadda ƴaƴan suke damuwa da maslahar kansu a mafi yawan lokuta malam ya ce amma kun ga dukiya wajibi ne mutum ya kashe ma iyayensa dukiyarsa wajibi ne akan shi walau kasur koda kuwa dukiyar tana da yawa to dole ne akan shi ya ɗeba dukiyar nan ya basu idza lam yakun alaihi darar in ya zama shi babu wata cutarwa a tattare da shi walam ta ta'allaq bihi hajatuhu dukiyar tasa kuma bata alakanta da bukatarsa ta kansa wadda dole ya biya ba misali ni yanzu misali a ka'ida ta musulunci wani ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina da dinari daya sai ce ka ciyar da kanka sai ce ina da wani dinari ko na samu wani dinari sai ce ka ba ma ka ciyar da iyalanka sai ce na samu wani dinari sai ce ka ciyar da iyayenka sai ce na samu wani dinari sai ce wannan kuma kai ka san yadda zaka yi da shi to yanzu bukatar su shi a karan kansa yanzu na farko misali shi yana jin yunwa ga yunwa nan yana ji ita kuma mahaifiyarsa tana bukatar ta ci nama to yanzu a wannan lokacin in ya dauki kudin nan ya bata ta je ta sayi nama shi kuma ya zauna da yunwa zai cutu zai cutu to ba zai ce bari fifi ta bukatar mahaifiya akan tawo ba a wannan lokaci ko misali yunwa take ji da gaske amma shi ba yana jin yunwa to a ka'ida ta shari'a a ka'ida ta shari'a ita ce yana fara ciyar da kansa ne kafin ciyar da kowa amma in ya zabar ma kansa cewa bari in fifita ciyar da iyayena mahaifiyata ko mahaifina akan nawa wannan yayi daidai kuma ya kyauta bai laifi ba tunda su iyayen in ita ce ke jin yunwa yana jin yunwa ba za ta fifita yunwar ta akan tashi ba ko kuma yanzu ya zama shi a koshe yake misali amma ga matarsa nan ga mahaifiyarsa dukansu kuma suna bukatar abinci kuma kudin abincin sannan mutum ɗaya ne to yanzu nan mafi yawa in an tambaye mu mawa zai fara zai ce mama na mana ita da tare ne ni ta haife ni ya sha wahala akai ne ran bibita wata akanta wannan kuma fahimtar kuskure ce domin ai muna ji cewa kyautata mu iyaye yana da condition wajibcin sa ya hau kan mutum yana da condition ba su kudi kenan abin da nake nufi amma ciyar da iyali ciyar da mata to wannan is unconditional dole ne kawai akan mutum in dai ya aure mata babu wani condition da za a ce wai ciyar da ita yanzu ya fada akan sa babu ko da kuwa yana da uzuri yana da lalura na cewa ba zai iya ciyar da ita ba bayi da shi sai dai a tafi a cewa eh bayi da shi amma kuma ciyar da ita din har yanzu sunan shi wajibi akan sa har yanzu wajibi akan sa sannan in ya zama iyayensa sun wadatu suna da dukiya suna da kuɗi to nashi yanzu ya zama nashi babu wajibcin cewa ya dauki kuɗin shi ya ba su ina fatan muna fahimta amma in ya zama ita matarsa idan ita ce mai gidan dangote a wajen take karban bashi ta bi kowa kuɗi a duk duniya in ta bi kowa kuɗi a duk duniya gaba ɗaya shi kuma ya fi kowa talauci duk duniya ba wanda ya kai shi talauci to har yanzu ciyar da ita yana nan wajibi a kansa dole ne a kansa ya nemo abincin da zai bata idan kanta yayi ciwo nema mata magani paracetamol na naira 50 da zaka sha wajibi ne a kai shi sai in ta ga dama ta dauke masa wannan abin wajibi ne a kai shi in ta duba ta ga babu sai ta dauke mishi wannan bangaren ita ma kuma in ta fahimci babu babu a wajensa gashi tana da shi to daukan nauyin kanta da ciyar da kanta da kula da lafiyarta ya zama wajibi a kanta in ta zauna da yunwa cuta ta kama ta har ta mutu to za a ji ya tsere ta a gaban Allah dan akwai wanda aka ce wai wai saboda tana sabani da mijinta in ya kawo abincin ba za ta dafa wai sai ta zauna da yunwa wai dalili wai shi ne saboda tunda Allah ya daura maka ciyar da ni kuma mun saba da kai to shine nake zaunawa da yunwa saboda Allah ya tambaye ka me yasa na zauna da yunwa ba fata tsuniya ba akan ido na ni na gani haka ba wata tsuniya ba wai saboda wai Allah ya daura masa ciyar da ita to shi yasa tun da yanzu sun yi fada sun samu sabani to yanzu shikenan ita bari ta zauna da yunwa saboda Allah ya tambaye shi me yasa ya bata ta zauna da yunwa bayan kuma ga kayan abincin na aji kun ga yanzu ita ce za ta yi bayani ma Allah ya aka yi ta zauna da yunwa Allah ya kiyaye malam ya ce wal abu uba khasatan a keɓance lahu an ya akhudha min mali waladihi ma sha'a ma lam yadur yana da ikon ya kwashi duk abin da ya ga dama a cikin dukiyar ɗansa matukar babu cutarwa a ciki yana da dama ya kwashi duk abin da ya ga dama a cikin dukiyar ɗansa amma kar ya zama akwai wuce iyaka da cutarwa a ciki ma'ana shine shi uba aljihun ɗansa daidai yake da aljihunsa account ɗin ɗansa daidai yake da account ɗinsa idan ya ga dama ya ɗeba in ya ga dama ya bari to shine malam ya ce sai dai ya dinga duba maslahan shi ɗan kuma ya duba mishi tashi maslahar kar ya zama akwai cutarwa da wuce iyaka a ciki domin yanzu misali idan ɗa yana da jari ko riba ko dukiyar da ta kai miliyan 100 baban shi na da buƙatar naira miliyan 1 in ya ɗauki miliyan 1 nan ya bashi babu kuma kitar da shi ba zai ji wani abu ba to amma sai shi uban sai ya zo yana da buƙatar miliyan 1 sai kwashe miliyan 99 ya bar mai sauran miliyan 1 a ciki to wannan akwai cutarwa a ciki sannan akwai nau'i na watakila wani bangare na almubazzaranci ya shiga ciki da wuce iyaka malam ya ce wa idza ta'ammalna fi ahwalin nasi yau amma in muka lura muka kula da yanayin da dayawan mutane suke ciki a yau wajidna kathiran minhum la yabarru biwalidayhi zamu samu da yawa daga cikin mutane, da yawa daga cikin mutane ba su yin biyayya ma iyayensu, da yawan mutane ba su kyautata ma iyayensu. Bal huwa aqul, zama ka same shi a matsayin mai bijire ma iyaye ne, mai cutar da iyaye, mai wulakanta iyaye. Tajiduhu yuhsinu ila ashabihi, malam yace zaka same shi yana kyautata ma abokansa, ƴan uwansa. Wala ya mallul julusa ma'ahu, wato wala ya mallul julusu ma'ahu, baya gajiyawa wajen zama da su, baya wato kosawa idan yana zaune tare da su. Lakin law yajlisu ila abihi aw ummihi sa'atan min nahari, sai dai duk ran da ya zauna a gaban babansa ko mahaifiyarsa na dan wani awa daya ko dan wani lokaci kadan, la wajadtahu mutamalmilan ka annama huwa ala jamri, zaka same shi ya kosa ya matsa yadda ka san yana zaune akan garwashin wuta, yana Allah Allah ya tashi yadda ka san yana zaune akan garwashin wuta. Shi in yana, in kana so kaga yana jin dadin tattaunawa, to a samu abokai, a samu abokai musamman galibi masu fadawa cikin wannan sune ƴan mata. In kana so ka ji shewanta da tadinta da annashuwanta da jin dadinta, to cikin kawaye ne. Amma in mahaifiyarta za ta zo ta zauna da ita a gabanta minti biyar yadda ka san tana zaune akan kaya, ta matsa ta tashi, mahaifiyarta ba ta ganin sakin fuskanta. Akwai wacce ma aka yi mata fada a gida, to sai ta yi ma uwar nata punishment, za ta hukunta uwar, saboda haka za ta yi kwana uku ko kwana hudu ko kwana biyar ko sati tana daure ma uwar fuska. Wannan punishment aka yi ma uwar saboda ta yi mata fada, saboda ta yi mata fada. Amma in kawa ce za su yi uwaki ubanki da kawa, kuma ta lallaba daga baya su dawo su shirya. Amma ita ta fi karfi ma cewa mahaifiyarta tana fada, ta fi karfin ta budi baki ta ce ki ya hakuri, wannan ta fi karfin haka. Saboda haka malam yace zaka samu mutum in yana zaune da abokai ko tana zaune da kawaye lafiya lau. Akwai wanda in ka tambayi abokai game da wani, me za ku ce game da wani, za su ce maka ka ai wani alhamdulillah akwai sakin fuska, akwai murmushi, akwai annashuwa, wani ya iya mu'amala, ya iya zama da mutane, kaza da kaza kaza da kaza. Amma in kana so ka gane cewa bai iya zama da mutane ba, bai iya mu'amala ba, to tambayi iyayen shi, tambayi mahaifansa. Iyayensa ba su da kaso a farin cikinsa, iyayen shi ba su da kaso a murmushinsa, iyayen shi ba su da kaso a sakin fuskansa, iyayenta ba su da wannan kaso. Ita murmushinta da sakin fuskanta da dariyanta to na kawaye ne, amma banda uwarta banda ubanta su wannan ba su kai wannan darajar ba, ba su kai wannan kimar ba, ba su kai wannan darajar ba su. Kuma a daidai wannan gabar jan hankali bangare biyu ne, in an ji bangare ta bangaren yaya, to ya kamata kuma a ja hankali ta bangaren iyaye. Akwai iyayen da su kuma su ne suke mai da mu'amala tsakaninsu da yayansu kullum abusan kamtsari, da kullum uwa ce ita amma tsakaninta da yayanta fuska a mutuke, ba rahama, ba annashuwa, ba sakin fuska, babu wannan tsakaninta da yayanta. Ita ba ta san wannan ba. In kana so ka ga farin cikinta, kana so ka ga mullunta, to wata kilma in yarta ta shigo da kawarta, to za ta iya sake jiki, kaga suna dariya da kawar yarta, amma banda yadda ta haifa ita, banda ita yadda ita ta haifa, to ita banda ita a cikin farin cikinta. Da saboda haka wannan shi yasa wasu ƴaƴan ba sa iya samun sakewa da iyayen nasu, saboda iyayen sun toshe wannan kafar, sun toshe wannan kofar, ba su ba da wannan damar ba, ba su ba da wannan damar ba. Ya kamata kuma ya zamana tsakanin iyaye da ƴaƴa akwai sakin fuska, akwai farin ciki, akwai annashuwa. Wata uwar yanzu ko wasa ne dariya danta yayi mata, shikenan ta daura fuska, na fara wasa da kai ne ku, ina wasa ya kullun tsakanta da yayanta kenan, ina wasa da kai, inda tashi jikinka zai gaya maka, kullun lissafin ta kenan, jikinka zai gaya maka, jikinka zai gaya maka. To ya za a yi yaro ya zauna inda jikin shi zai gaya mishi? Ai ba zai yi ba, ba zai yi ba. Na'am, in an ga yaro ya fara kaucewa, komi kashinsa ba a shiru, komi kashin kaucewa ba a shiru, ba za a shiru ba, ba za a ce to ai wannan ba matsala ba ce, tunda ɗan abu ne kaza kawai, don ɗan ya ɗan yi kaza, wannan ban ƙa'a. In dai aka san cewa wannan abun ba daidai ba ne, to tun daga starting point ɗin abin ake take masa, ake taka masa burki, a hana shi kafin ya je gaba mummunan abu ya bi jinin jikinsa. In wannan abin ya bi jinin jikinsa, to bari zai yi wahala, bari zai yi wahala. Amma ana son farin ciki da annashuwa tsakanin iyaye da ƴaƴa. Uwa ta bada wannan kofar, tsokana tsakaninta da ƴaƴanta wanda bai wuce iyaka ba, wasa da farin ciki da jin daɗi, su gane cewa eh tabbas in ina kusa da mahaifiyata, to ina kusa da farin ciki. Yana cikin dama abin da yake bamu matsala mai yawa a babin tarbiyya shine zafi sama da iyaka a babin tarbiyya. Zafi, ɗaura fuska sama da iyaka. Wai kan me yasa Allah ya sa ƴaƴa suke fitowa tsakanin uwa da uba? Saboda shi uba galibi namiji ana son shi ne ya zama tsayayye, mai magana guda ɗaya kawai, ya zama ya iya ɗaura fuska, ya iya shan kunu. To ita kuma uwa sai aka yi ta mai taushin zuciya, sai zama cewa yanda ƴaƴan suka sama zafi a wajen ubansu, to sai su samu sanyi a wajen uwa. Ta inda suka sama sanyi yayi yawa a wajen uwa, to shi uban nasu shi kuma sai ya dan sai dago da su, ya saisaita su, sai a daidaita a tsakiya. To amma in shi uban yayi sama yayi zafi, ita ma uwan ta bi shi suka yi sama suka yi zafi, to ƴaƴan kuma fa sai su kone su fashe kenan. Ya zubashi, kin taba ganin an kashe wuta da wuta? Ba zai yi ba. So in aka ga wuta nan ya kunni, sai a kara masa wani wutan, ko a kara masa wani fitil, kada tashi zai. To amma in an kunna wutan yayi yawa, kuma wutar ta yi yawa, ana so kuma a saisaita saboda abinda aka daura a kai, kar ya yi danye danye, kar kuma ya kone da yawa. To sai a nemi ruwa kadan a yafa ma wutan, saboda a rage masa me, a rage tashinsa, a rage zafinsa. To wannan shine mu'amala tsakanin uwa da uba da kuma ƴaƴa. Amma kun ga in an kashe wutan gaba daya, girkin ba zai girku ba, ba zai yi ba. To shi yasa in duka iyayen suka yi zafi, kowa zafi, to ya samu matsala. Idan dukansu suka yi sanyi kuma, to nan matsalar tafi yawa, nan matsalar tafi girma. To amma ana so a zama baina zalika, baina 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 baina. To amma sai ka samu fa a wani wajen ma, ya ka samu wai ƴaƴa ma su sun fi jin daɗin su zauna su taɗi da ubansu sama da uwa, wacce ta ɗau cikinsa wata shida wata tara, ta haife shekara ɗaya biyu tana shayar da shi, kafin ya saba da uwa sai da ya saba da ita, kan ya fara sa komai a bakinsa sai da ya fara shan ruwan mamanta, kafin ya fara sa komai a bakinsa. A kan cinyanta ya koyi zama, a jikinta ya koyi kwanciya, komai a wajenta ya koya. Amma da an ɗan kai shekara biyar shida bakwai, shikenan sai ya gane cewa wannan fa ba ta da daɗin zama gaba ɗaya. Wani tun yana goye ake fara makansa, ta na goyen shi a baya, tun bai ma san me ma mai duniya take ciki ba, haka da ta ɗan goye shi ya tsula fitsari a baya, kan ta sauke shi ta make shi sau bakwai, kan ta sauke shi ta make shi. Watan ma bayan ta sauke shi, sai ɗan iskan yaro kawai, daga shi tun kafin a yaye shi, an yaye shi ne ya fito a ɗan iska. To shikenan kawai sai ya shiga gaba ya gamu da ƴan uwansa ƴan iska. Allah ya kiyaye. Saboda haka su ƴaƴa su zama masu sakin jiki ga iyayensu, don su dinga yi musu biyayya. Haka nan su ma iyaye su zama masu sakin jiki ga ƴaƴansu. Amma malam ya ce duk wanda zaka gan shi yana kyautata ma abokai, amma in yazo gaban iyayensa kaman yana zauna akan garuwa shi malam yace fa hadha laysa bibar wannan ba mai biyayya ma iyayi bane balil baru man yansharihu sadrahu li ummihi wa abi wato mai biyayya shine wanda yake wanke zuciyarsa ya gofantar da zuciyarsa saboda iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa wayakhdimuhuma ala ahdabi ainihi yayi musu biyayya yayi musu hidima koda kuwa hidimar wato ya kai makura wajen yi musu hidima din koda akan farashin idanunsa guda biyu ne yayi musu hidima ya kai makura wajen yi musu hidimar wayahrisu ghayatul hirsi ala ridahuma bi kulli ma yastati ya kai makura wajen kwadaituwa akan yi musu hidima da neman yardan su akan duk abin da zai iya duk abin da iyaye za su yi farin ciki da shi su ji dadi da shi to ya aikata ya aikata wa kama qala al-amma kamar yadda wato mutane suke fadi albirru islaf kaga biyayya kyautatawa ba shi ne ba shi ne fa innal birra ma'a kaunihi yahsulu bihi albaru ala thawabin azimin fil akhirah domin biyayya tare da cewa wanda yayi biyayya din yana samun lada mai girma a lahira fa innahu yujaza bihi fid dunya to za a fara saka masa da shi tun a nan duniya fal birru wal uquq kama yaqulu al awam da biyayya da bujirewa kamar yadda mutane suke fadi malamai suke fadi aslaf dukansu bashi dukansu bashi aqrab tastawu in qaddamta albirra li abika wa ummika baraka auladuka ka'idar ita ce duk abinda kai ma iyayenka to ka ba su bashi ne suwa za su biya su ne iyayenka in ka gabatar da biyayya da kyautatawa ga iyayenka to iyayenka su ma sai su kyauta maka wa in qaddamta al-uquqa aqqaka auladuka idan kuma su iyayenka abinda kai musu shine kangarewa da bujirewa da cutarwa to su ma iyayenka sai su yi maka abinda kai ma iyayenka duk abinda ka aikata ma iyayenka to shine abinda su ma iyayenka za su yi maka mu'amala da shi birru aba'akum tabirrukum abna'ukum ku yi ma iyayenku biyayya ku bi iyayenku to sai iyayenku su ma su yi muku biyayya wannan ita ce ka'ida kama to dinu tudan duk abinda kai to irin shi za a yi maka duk abinda kai irin shi za a yi maka saboda haka ka kalli kanka ki kalli kanki in kina so ki gane yaya ƴaƴana za su yi mun kawai kalli yadda kike ma mahaifiyarki kalli yadda kike ma mahaifiyarki idan kuma kina cutar da mahaifiyarki to kalli ita rayuwar mahaifiyar take da iyayenta idan kika samu take mahaifiyar ta kyautata ma iyayenta kullun suna sa mata albarka amma duk da haka kike mata to ki yi tunani yanzu ita da ta zauna lafiya da iyayenta watakil har suka rabu lafiya da iyayenta amma ga kinan kina mata wannan tsiyar to ke da kika yi mata ya nake ya yanzu sun zo ke ya nake ya yanzu sun zo saboda haka karki bari a samu starting point na tsiya na zuriyanki har karshe daga kanki a ce daga kanki ne za a fara samun rashin jituwa da iyaye da ƴaƴa daga kanki har bayan na zuriyanki in samu matsala in samu matsala domin in kin yiwa iyayenki naki ƴaƴan suka yi miki su ma nasu za su zo su yi musu su ma to daga kanki yanzu ke ce kika fara sunanta tsiya a cikin zuriyarki ke ce kika fara kin sunanta tsiya a cikin zuriyarki saboda haka kawai ki tsaya ki lura ki gani ni yaya nake ma mahaifiyata to ki tabbatar da cewa haka ƴaƴanki za su zo kal murabbi yakunu al murabba irin yadda mai tarbiya yake haka waɗanda ake tarbiyar da suke kasancewa domin shi al'ilqu lisas shi halaye ta ɗabi'u yana naso ana gado irin yadda ake fitowa a ce ga wannan nan a tsaye kamar mahaifiyarsa, to haka nan ake samun ga wannan nan a dabi'u irin mahaifiyarsa. Ga wannan nan a tsaye ga wacce nan ita ka san mahaifinta, in ka ganta ka gan shi, to haka nan dabi'u suke. Haka dabi'u suke. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Ko nutsu duk gan gidansu yake. Malam yace wa hunaka hikayatun kathiratun, akwai hikayoyi da yawa, fi anna minan nasi man barra walidayhi fa barra bihi auladuhu, bayani wato akwai kissoshi da yawa da zasu nuna maka yadda wato ainihin mutane da yawa suka bi iyayensu, ƴaƴansu suka bi su. Wa kadhalika fil uquq, haka nan kuma game da abin da ya shafi bijiri ma iyaye. Hunaka hikayatun تدل على أن الإنسان إذا عق أباه وأمه عقه أولاده. أقول كسوشي ده هكاوي دهوا راسي بياني أكنشي وإدم متن يسابا ما إيا ينسى هو بابنسى هو ما هنبنسى تو إيا ينسى ما راسي مسا أبن دي مسو إيا ينسى راسي مسا أبن دي مسو سبو داكا مزاما ما سو بيايا ما إيا ي بيايا ما إيا ينم كما koda a ce kin girma har kin haihuwa har kina da jikoki, in dai iyayenki suna nan, to wannan biyayyen har yanzu tana kanki, har yanzu tana kanki, ran da suka rusu kuma addu'a ta same ki har zuwa ran da Allah zai karbi naki ranki. To ko addu'a ce ki tsaya ki kalla ki ga mahaifiyata ta rusu tsakani da Allah yaushe rabban yaushe rabban da in zauna in yi mata addu'a ce Allah ka gafarta wa mahaifina gafarta wa mahaifiyata. To in kika mutu haka ya yanki za su yi miki, kina tafiya haka ya yanki za su yi miki, kin ma manta da taki mahaifiyar, to kina tafiya haka naki ya yanki za su manta da ki, ba wanda zai tuna da ki a cikin su, babu. To shi biyayya ma iyaye, ita biyayya ma iyaye tana jawo albarkar rayuwa har ƙarshen ta, har ƙarshen rayuwa ana samun albarka sanadiyar biyayya ma iyaye. Haka nan rayuwa tana lalacewa sanadiyar bijiri ma iyaye, rayuwa tana lalacewa sanadiyar ƙaurace ma iyaye. Ita kuma uwa ko uba, mafiya yawan mu musamman mu yanzu da muke tasowa muna zuwa Islamiyya, ayi karatun Qur'ani, ayi karatun hadisi, a karanci fiqh da sira da sauransu, sai mutun ya koma gida ya ga a to mahaifiyar nan tawa ai, in na sa mata littafi daga bangon nawa ba za ta iya tada baki ba, daga hagu ba za ta iya tada baki ba, sai ya dauka to ai mama ba waliyar Allah bace, saboda ko ta yi addu'a ba matsala. A in mahaifiyarki ita ce shugaban jahilai ta ƙasa da ƙasa baki daya, idan ita ce shugabar majalisar jahilai ta ƙasa da ƙasa, wannan daraja da matsayin cewa sunanta mahaifiyarki ta haife ki tana da daraja da matsayi a wajen Allah, da duk abin da ta daga hannu ta roka akan ki zai kama ki. Babu bukatar sai ta kawo salatin annabi goma, babu bukatar sai ta kawo ismullahi al'azam, babu bukatar sai ta jawo ayatul kursiyyu da amanar rasul, a'a addu'a ce kawai. Allah ga ƴata nan yi mata albarka, shikenan an gama wannan yin Allah wa daranki, to shikenan kuma shikenan. Daga duk abin da aka hada da wanda yake bayi zaman lafiya da iyayensa, to ba za a taba zaman lafiya ba. Ko aikin addini ne, bari na ba mu misali da hadisi guda ɗaya da kuma waƙi'i guda ɗaya. Ku kalli dukan mu kun san kisan Jurayj. Jurayj annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa bawan Allah ne waliyin Allah cikin mutanen da suka gabace mu. Jurayj saboda tsabaragen bautar Allah ya tashi daga cikin gari ya koma can daji can gefen gari, ya je ya gina bukka, ya nutsu a wajen zunzunutun bautan Allah kawai yake a wajen, saboda kan mutane su dame shi su shagaltar da shi. Sai zamana mahaifiyarsa ta zo ta kira shi ta ce Jurayj, yana sallah sai ce ya rab ummi wa salati, yace ya Allah gashi ina sallah ga kuma mahaifiyata tana kira,
sai kasa gane cewa sallar da yake yin nan nafila ce kiran mahaifiya kuma amsa shi farillan saboda haka kaida ce in mutun ya kabbata sallar nafila sai mahaifiya ta kwala masa kira ba zai ce ba yake sallar zai sallar ta tashi aiki domin amsa kiran wajibi ne sallar kuma mustahabi ne sunna ce ko mace ta kabbata sallar sai mijinta ya kwala mata kira tana sallar nafila to wajibi ne akan ta yanke sallar wajibi ne akan ta inda ko azumin nafila ma kace kar ta yi sai da izinin sa ta dauki azumi ta sha yunwa can yamma lis karfe 6 da saura minti 10 sai zo ce ki karya azumin nan wajibi ne ki karya shi ce billahi allazi bazan karya ba yadda na gama shan yunwa aikin banza zaki ba ladan azumi ba ladan biyayya ma miji to wata yanzu ji makan da za ta yi ita mai zafin ibada ne ya za a yi mijinta za ta karya azumi ibada azumi fa ibadan Allah ne saboda haka Juraiju da ya zo da mahaifiyarsa ta kira shi sai bai amsa ba washe gari ta sake dawowa ta samu kuma yana sallah ta sake kiransa ya ce ya rab ummi wa salati Allah ga mahaifiyata tana kira gashi ina sallah ta sake dawowa karo na uku ta kira shi bai amsa ba sai ta yi fushi ita ce Allah kar ka karbi ran Juraiju sai ka hada shi da sharrin karuwai shikenan wata mata ta zo wata karuwa ta zo ta shigo inda yake ta bijirin masa da kanta yake amsawa tai yake amsawa ita ce zai yatsa kaje ta samu wani makiyayi a gefe ta bashi kanta ya kwanta da ita tai ciki har ta haihu tana haihuwa ta tare mutanen gari ta ce wancan mutumin da kuke ganin shi wai waliyin Allah shaidani ne shi ya mun wannan cikin har na haihu shi ke na ya mutane hayya yana sallah ce wani sallah yake munafikin Allah kawai shi ke na aka rusa bukkan nashi gaba daya aka fito da shi aka ce kai mun wannan mutum ciki ya shi ta haihu yace to ni kika ce yace to dan Allah ku banne in yi alula in yi sallah yaje alula yayin nafila yazo ya samu jaririn nan yace man abuk yace waye babanka sai jaririn yace arra'i wancan makiyayi shine babana shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin jilalzirai guda hudu da suka yi magana a tsumman goyo yace ga cikin wancan makiyayi sai suka ce Allah sarki wannan bukkan naka bari mu gina maka shi da zinari yace a komai da mun shi yadda ka same shi yanzu ibada fa yake yi sallah yake yi bautan Allah yake yi amma sai gashi nan ya gamu da wannan ibtila'in saboda mai mahaifiyarsa ta kira shi yake amsawa wannan hadisi irin wannan ne ya gan shi a waƙi'i akwai wani lokaci da muka tafi wani wa'azi wani gari wata jiha nan gabar da jihar Bauchi nan bai na faɗi sunan jihar ba mun isa garin tun safe kusan karfe 10 duk wanda gayyatar mu take hannunsa in mun kira layinsa baya tafiya sannan kuma garin suna cikin security alert saboda suna daga cikin garuruwan da ta'addanci da Boko Haram ya yawaita a ciki da kan ganga koyi bakon fuska ana haka koyi dai ka ganga station sai zamanin wanda suka shirya gayyatar ashe sun shirya gayyata ne akan ruwa komai ba su shirya ba saboda haka shi yasa duniya suka kashe wayoyin su saboda kar ma mu same su da kyar na tuno wani wanda yake matsayin uba a gare mu kuwa a gare mu a harkan karantarwa da kira shi a waya na muka same shi ba mu masauki a saman masallaci washe gari muka kamo hanya sai da muka zo muka zauna sai muke lissafi cewa a cikin tawagal da muka tafi akwai wanda ya bar garin nan mun tafi da shi mahaifiyarsa ba ta sani ba so shi ya bar gari ba addu'ar mahaifiya mu kuma sai shafa mana wata covid na tan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa mu wa sai ta shafe mu saboda haka kin din kiris da an cike mu da yan boko haram ba mu document da mu tsin ba za mu kwaci kanmu ba mu da bayani da zamu yi mu kwaci kanmu to wannan aikin Allah ne ba amma rashin gamsar da iyaye yana jefa jarabawa a ciki saboda haka duk abin da za a yi in aka samu wanda baya zaman lafiya da iyayensa a cikin wannan abin to ba sai an samu matsala sai an samu matsala ko kwallo ne ake yi idan an duba aka ga wanda mahaifiyarsa ta ce ba ta son kwallon nan ya je ya yi to insha Allah wannan tim din nasu ya an musu goma ba daya Allah ya samu dace za mu tsaya a nan insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a idan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu zo mu gabatar da muhadaran da muka dauki bashin ta insha Allah ta'ala mai gabatar da muhadaran za su zo su gabatar baki saboda haka za mu iso akan kari insha Allah karfe 9 saboda haka sai a sanar mu waɗanda ba su samu zuwa ba da dukkanin abin da ya kamata Allah ta'ala ya samu dace sallallahu wasallam baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh